بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كائن هو ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 22 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 13 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 13 a cikin karatun mu na littafin Zahiratu Dhafil Iman na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid, Allah ta'ala ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka, Masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Sarki Rulwan Kwatas a nan cikin garin Bauchi. Darasin mu na satin da ya gabata mun shiga bayani da malam yake mana akan asbabu dha'fil iman, wato sabubban da ke jawo mutun ya gamu da rauni na imani. Mun karanta sababi na farko da kuma sababi na biyu. Sababi na farko mun ji shine mutun ya nisanci wajajen da suke da alaka da imaninsa na tsawon lokaci, ya tashi daga inda yake da ƴan uwansa musulmai masu imani, ya koma zuwa wajen da constituencyin wajen galibin mutanen wajen ba imani kafirai ne, kuma basu ma damu da abin da yake da alaka da addini ba. Abu na biyu shine ya zama bayi da wato kyakkyawan abun koyi a wajen mutanen kirki, musamman a koyi ilimi a wajen mutum wanda yake mutumin kirki nagartacce, wanda zai koyi ilimi mai amfani a wajensa da kuma aiki nagari a tattare da shi. Sannan abu na uku insha Allah ta'ala da zamu tashi akai shine malam yace wa min al-asbabi al-ibtiadu an talab al-ilm ash-shar'i, na daga cikin sabuban da ke jawo mutun yayi imanin sa yayi rauni shine yayi nesa da koyon ilimin addini, ya zama na bayi da alaka da ilimin addini, bai san komai ba a babin addinin sa. To wannan yana jawo imanin mutun yayi rauni, domin abinda ke kara ma mutum imani shine tsoron Allah. Tsoron Allah nan kuma dama shine bin dokokin Allah, yi nayi bari na bari. To babu ta yadda zaka san me Allah yace kayi ballantana kayi, me kuma yace ka bari ballantana ka bari, dole sai ta hanyar neman ilimi. Sai ka koyi ilimi, sai ka san dokokin Allah subhanahu wataala. In ba haka ba, to zaka yi ta rayuwa ne cikin bagamiya, baka san me Allah yake so kayi ba, balle kuma me Allah yake so ka bari, saboda kaga imani ba zai samu ba a wajen. Allah kuma dama ya gaya mana innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wadanda suke tsoron Allah cikin bayinsa sune wadanda suka san Allah. da in baka san Allah ba to taya ka ji tsoron Allah. Saboda haka daga cikin abin da ke rage imani a zuciyar mutum shine al-ibtiadu an talab al-ilm ash-shar'i, shine mutum ya zamana wato yayi nesa da ilimin shari'a, ya zamana baya koyin ilimin addini, walittisali bi kutubi salaf, sannan yayi nesa da littattafan magabata, ya zamana wato yayi nesa bayi da alaka da littattafai na magabata, wal kutubil imaniya allati tuhyil qalba, baya karanta littattafai na imani waɗanda suke rayar da zuciya, baya dubo inda littattafan, baya karanta su, ya zama yayi nesa da su. Fa hunaka anwa'un min al-kutub, malam yace akwai wasu nau'uka na littattafai, yuhissu al-qari'u bi annaha tastashiru fi qalbihi al-iman, mai karatu zai lura zai kula cewa wannan littattafan suna wato ƙara imani a cikin zuciyarsa, suna nuna masa hanyar da zai bi imaninsa ya ƙaru, wato tuhalliku dawafi al-imaniyya al-kamila fi nafsihi, sannan kuma suna motsa masa abubuwan da ke tunkudo imani, abin da ke tura shi zuwa ga ƙarin imani, za su motsa masa shi a cikin zuciyarsa. Wa ala ra'siha, mafi girma cikin waɗannan littafan kuma shine kitabullah ta'ala, shine alqur'ani, mafi girma kenan, babu wani littafi da yake ƙara imani ya sa wanda bai da imani yayi imani, ya ƙara wa mai imani imani irin alqur'ani, don alqur'ani kankat ne shi, alqur'ani gagaraba daune shi, dan shi yasa Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, su masu imani duk sanda aka karanta musu littafin Allah, aka karanta musu ayoyin Allah, to waɗannan ayoyin suna ƙara masa imani, suna ƙara musu imani. Ma'ana shine idan yau ka iya aya 10, imanin ka yana matakin aya 10, gobe in ka ƙara 10 akai ya zama 20, to ya kamata imanin ka ya matsa gaba ya kai matakin imanin ayoyi 20, saboda ka ƙara imani, abubuwan da ke ƙara nuna maka ikon Allah da ƙarfin ƙudurar Allah sun ƙaru, saboda haka imanin ka ba zai zama irin na jiya ba, ya kamata a ce yau ka ɗan yi step forward a babin imanin ka. Allah ya sa muna gani ma, ya kamata a ce ka matsa gaba, saboda haka mafi girman littafin da zai ƙara maka imani, mafi girma shine littafin Allah, shine Alƙur'ani. Wannan ya sa zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani a cikin Alƙur'ani da uslubi nau'i-nau'i iri-iri kala-kala, wanda duk wanda ya karanta su to zai ga imaninsa yana ƙaruwa, zai ga imaninsa yana ƙaruwa. Yanzu ka ɗauki Alƙur'ani ta ɓangarori guda uku, ɓangaren farko labaran abinda suka shuɗe, abinda suka riga suka wuce a baya, ɓangare na biyu labaran abinda za su zo nan gaba na tashin alƙiyama da wuta da aljanna, ɓangare na uku kuma ka kalli duniya ayatullahil kauniyya da irin yadda Allah ya yi bayaninsu a cikin Alƙur'ani, kaga yadda imaninka zai ƙaru. Idan ka ɗauki ɓangaren farko, ƙissoshin waɗanda suka wuce za ka ɗauki darussa masu yawa. Idan ka ɗauki misali ka fara da manzon farko da aka fara aiko shi, annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, Allah zai gaya maka cewa annabi Nuhu ya shi zauna cikin mutanensa yana musu wa'azi, zallan shekarun da yana wa'azi shekara 250, kafin ya zama manzo alal aqal kowane manzo sai ya kai shekara 40 kafin ake bashi manzanci, sannan bayan an halakar da mutanensa ya ƙara shekaru ba su yawa a duniya. Kaga aƙalla ya shekara 1000 kenan. Tunda Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Allah ya ce hakika mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanansa, ya zauna cikin su shekara 1050 yana musu wa'azi. Kage kenan in ka dala duka shekarun sa da yi gaba daya ya shekara sama da 1000. To amma duk tsawon shekarun da aka bashi nan shekara 1000, ma'ana wai Bahaushe na cewa zara bai barin dani kwana 1 2 3 4 5 sai da aka yi matakin da dubun nan sun kai karshen tika tika tik sun kare, dubun sun kare. Yanzu daga mutuwansa zuwa yanzu kuma shekara 1000 kaga kenan, ashe wannan zai kara maka imanin cewa oh ashe kenan na farko dai duk jima wanda zaka yi a duniya duk yawan shekarun da aka baka za su kare. Na biyu kuma shine babu mamaki shekarun da zaka yi cikin kabari kan ai tashin duniya ya ninka wanda zaka yi a bayan kasa, so ninkin ba ninki ya ninka. Yanzu ka dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekarun sa nawa a duniya? Shekarun sa 63, ya shekara 63 a duniya daga haihuwarsa zuwa rasuwarsa. Allah ya kara aminci da tsira gare shi. Shekara 63. To amma yanzu daga mutuwarsa zuwa yanzu shekara 63 sau nawa za a cire? Kaga sun ninninka. A shikenan babu mamaki mutum zai zo ya rayu shekara 50-70 a duniya ya kwanta a cikin kasa ya yi shekara 500 shekara 1000 ba ya tashin duniya ba. Yanzu ka dauki sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su, har wanda ya tsawon rai a cikin su ba wanda bai shekara 1000 a cikin kasa ba. Har wanda suka yi tsawon rai eh ba wanda bai shekara 1000 a cikin kasa ba dukan su. Din ai a cikin su ba wanda aka rauto cewa ya shekara 400 a duniya. Saboda haka kowa a cikin su ya haura shekara 1000 da mutuwa. To kaga ashe wannan zai baka darasi mai yawa. To idan ka dauki Adawa da Samudawa da yanda kisoshin shi zo a cikin Qur'ani zai kara maka imani ta yadda na farko ka dauki su kansu Adawa. Kaga irin zubin halittar da Allah ya bamu labarin yadda ya halicce su. Kalli Samudawa, saboda tsabaragen karfin halittar da Allah ya yi musu, su ba sa zuwa su samu fili irin namu haka su tare gini, a'a sun fi karfin haka. Sai dai a fasa dutse a tada gini a ciki, shine watan hituna min aljibali buyutan amini. Sai dai a fasa dutse a gina gida a ciki. Ka dauki Adawa, saboda yadda suka ga Allah ya yi su da karfi sai da suka yi annabin su tutiya da karfin da Allah ya musu. Allah ya ce wa amma Adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa. Allah ya ce Adawa sun yi girman kai a bayan kasa, suka ce kai Hudu kana maganan wai za a zo a halakar da mu a mana azaba, suka ce kalle mu, man ashaddu minna quwwa, waye fi mu karfi? Kana ganin akwai wani wanda zai fi mu karfi da zai mana azaba ne? Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Ato su Adawa ba san cewa Allah da ya halicce su ya fi su karfi ba? Idan karfin ne ma ba Allah ne ya yi ku mai karfi ba? To in Allah zai yi ku masu karfi sai ba ku karfin da yafi nashi? Kuma abinda ba su gane ba shine shi kanshi Annabi Hudin shi ma ai ba adali a cikin su yake. Ashe in sanin cewa su masu karfi ne shi ma ya sani, tunda ya gano musu cewa akwai wani mai karfin da zai iya karya ku ya gama da ku, to ya kamata ku su fahimta, ya kamata su gane. Kaga wannan, to idan ka dauki labarin Alkur'ani abubuwan da suka shude, wallahi ba abin da zai kara maka sai imani, ba abin da zai kara maka sai imani. Shi yasa a daga su kansu Turawa galibi duk wanda ya tasa Alkur'ani a gaba yayi bincike akai, to in ka ga bai musulunta ba to wannan dama mara rabo ne shi. Amma duk wanda yake da rabo idan ya tsa Alkur'ani a gaba ya fahimci Kur'ani to zaka ga yana musulunta, zai yi wahala bai karɓi musulunci ba. Saboda irin manya-manyan ayoyi da suke cikin Alkur'ani da za su nuna mishi cewa Allah Allah ne, kuma addinin musulunci shine addinin gaskiya, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Yanzu Turawa sai su zo na su yi bincike, sai su ce wai sun gano wai a wata akwai crack a jikin wata, wata ya tarwatsi, wata yayi wane ne, yayi wane ne. A wajensu sun binciko wani gagarumin ilimi. Ai, mu kuma musulmai mun jima da wuce wannan wajen shekara 1400 da yayi. Allah ya saukar da aya ana karanta ta a cikin Qur'ani, ikta rabati sa'atu wan shaqqal qamar. Allah ya faɗi cikin Qur'ani, wata ta tsage. Saboda haka su yanzu suke iso ba kai. Musulmi kuma a Qur'ani ya riga ya wuce wajen tuntun. Ya riga ya wuce gun tuntun. Akwai wani professor Morris Tokai, akwai wani littafin shi dan karami wanda za ka ganshi da the Quran and the Modern Science, ya rubuta shi, Allah ya ji kan Mallam Albani Zaria, shi na fara jin ya ambaci littafin nan, kuma dan neman littafin online, in ka duba shi online the Quran and the Modern Science za ka ganshi na professor Morris Tokai. Wannan professor ne a babin likitanci, ya rubuta littafai guda biyu, the Quran and the Modern Science, sannan the Bible, the Quran and the Modern Science. Hadawa tsakanin Qur'ani da kimiyya na zamani, wannan professor silan da Allah ya sa ya musulunta, project aka bashi a kasar Misira cewa ana so a yi bincike a kan gawan Fir'auna, daga ina za a samu starting point na bincike a kan gawan Fir'auna. Ya gama binciken da zai kaf bai samu ba, sai da ya gamu da wani musulmi yana faɗa masa, sai ya ce to ai in dai bincike a kan gawan Fir'auna ne, ni na san inda za a faru shi. Din binciken da suka yi ga gawan nan tana ajiye, babu kuma wani abin da aka saka mata wai da sunan ya kare ta, masu cewa an sa mata chemical, an yi wane ne, an yi wane ne, ina magana an sa mata chemical bayan a cikin ruwa Allah ya halaka shi, inda Allah ya so ya tafiyar da shi da ya tafiyar da shi, ina magana wani chemical aka same shi ta ina yau she basiran zuba chemical din ma ya tawo, yace ina binciken, yace gashi nan Allah Qur'ani yana cewa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, kaga Allah yace fal yawma, yau kaga halin ambayar kenan, garan da abun ya faru nan, fal yawma a yau nunajjika bi badanika, zamu tsirar da kai da zallan gangan jikinka, a'a sai ga to ai kuma gashi nan zallan kwarangwal din ne ya tsira, Allah yace kuma litakuna liman khalfaka aya, dan ka zama aya ga waɗanda za su biyo bayanka. To shi kaga Allah da yace fal yawma nunajjika, a yau mu za mu tseratar da kai gangan jikinka, mu za mu aje gangan jikinka, ashe Allah da kansa ya dauki nauyin aje gangan jikin Fir'auna, ba wani wanda zai ce maka wai wasu Turawa ne, wasu ka zuba wanta chemical, wai har yanzu ba ta rufe ba, ba wanda zai gaya maka haka, Allah da kansa ya tsare ta. Allah ce litakuna liman khalfaka aya, dan ka zama aya ga waɗanda suka wato za su zo a bayanka. Daka yace mashi to wannan littafin kan waye rubuta shi, yace a bari wannan ya rubuta shi ba, Allah ne ya saukar da shi daga saman bakwai, Allah ne ya saukar da shi, yace ya zan iya wannan littafin, sai dai koyi larabci, sai yace to yanzu abin da zai tafi kasan Saudi Arabia, sai zamana dokan kasan Saudi Arabia kuma kowa ya san kafiri baya shiga, saboda haka sai canza ya koma zuwa ga kasan Misira din, dama shi ba dan kasan Misira bane, bincike ne kai shi, ya koma ya zauna can din, ya koyi larabci, ya iya larabci, ya san Alkur'ani, ce maimakon kullun sai dai zo ta sawanni na ce karanta mun nan, biya mun nan, fassara mun nan, gwanda ya koyi littafin da kanshi, saboda haka ya koyi larabci, ya iya larabci, ya zo ya koyi Alkur'ani har Allah ya sa ya musulunta. Wannan shi yasa ya rubuta wannan littafai guda biyu, the Quran and the Modern Science, da kuma the Bible, the Quran and the Modern Science, dan ya nuna maka alakan Qur'ani da kimiyyar zamani. akwai wani shi da yake bincike, binciken da ya yi shi ne a kan mutuwa. Duk wani mutumin da, duk wani babban mutum a duniya, komi girmansa, mutuwa ta zama barazana gare shi, yana tunanin zai mutu. Manyan shugabannin ƙasa sun mutu, ministoci sun mutu, kowa ya mutu. To ashe kenan, in dai har akwai hanyar da za a iya bi a hana mutuwa, to da ba tunanin ƙero sababbin jirgi da motoci za a fara yi ba, za a fara tunanin ya za a tara mutuwa ne. Saboda duk jirgin da aka ƙero, duk ƙerowar jirgin da aka yi, ka sai mallaki private jet naka, mutuwa kuma ta zuga ta kama ka burki. Manya-manyan shugabannin ƙasashe masu wannan, kowa ya sallama, saboda ma yadda aka sallama wa mutuwan, kowa ya yadda zai mutu. Shi yasa ma ba a ma wahalar da kai wajen binciken waya za a yi a gano yadda ba za a mutu ba, ba wanda yake wahalar da kansa. Yanzu kowa yana zaune da musulmi da kafiri, kowa yana jin ranar mutuwa ne. Dan su kansu kafiran cewa ai suka yi in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Muna mutu, mu rayuwar nan kawai rayuwar duniya ce, mu rayu mu mutu, duk sun yadda za su mutu. Saboda haka yanzu da musulmi da kafiri kowa yana zaune ne yana zaman jiran dakon ran da zai mutu. Har Donald Trump yana jiran ranar mutuwa ne. Iya abin da yake jira kenan shi ma. Dan ya san zai tafi. Saboda haka ya kamata a gano matsalar nan kan daga ina ta samu asali ne. Da aka yana bincike, yana bincike, sai ya iso inda aka nuna masa, to ai mutuwan nan da ka ganta akwai wani wanda ya fi ƙarfin kowa ne yake kashe kowa. Kaga Allah shi ne ya yi kahiru fauka ibadi, shi ne marinjayi wanda ya fi ƙarfin kowa. Cito, amma ina sai ga ayan Ƙur'ani, Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu alukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kaga ace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah shike karbar rayukan bayi lokacin mutuwansu. In lokacin mutuwa yayi, Allah shike karbar rayukan su. Ashi wato akwai wani secret behind mutuwa, ba haka kawai ake mutuwa ba, akwai wanda yake kashe mutane. To tambayarsa ta gaba ita ce, shi Allah din yaya aka yake karɓar rai, da kansa yake zuwa karɓar rai ko kuma? Ma'ana shi ne duk wani wanda ya kai babba idan zai aiki, ai baya zuwa ya aiki da kansa, sai dai ya saka ai. Ko yanzu gwamna idan zai yi rusau, shi yake zuwa ya yi rusau din, ai turowa yake yi. Sai suka ce to wannan din ma muna da amsar ta ai. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi gare ku shike karbar rayukan ku. Saboda haka Allah da ke turo mala'ikan mutuwa ya zo ya karbi rayukan ku. Sai ce amma dai aikin karbar rai da yadda yake ganin kowa yana mutuwa, ya fi ƙarfin a ce wani mala'ika ne guda ɗaya kawai yake karɓar rai. Duk da shi kaga tunaninsa ne wannan, saboda ya kwatanta aikin mala'ika ne da aikin ɗan adam a lokacin. Saboda haka yana ganin ɗan adam shi kaɗai ba zai iya aiki ba, ballantana kuma a ce mala'ika ɗaya. Kaga duk da wannan ikon Allah ne, a lokaci guda sai mutum dubu su mutu, kuma duk mala'ika ɗaya ne ya karɓar ransu. Malakul mauti. To ya aka yi? Cato ai mala'ikan yana da kwamiti. Ga ayar nan cikin Qur'ani, wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Saboda haka yanzu ya gano ashe mutuwa kowa ya sallama cewa akwai wani wanda ya fi ƙarfin kowa ne yake kashe kowa. Shi yasa kowa ya sallama, kowa ya mika wuya. Saboda haka ba abin da ya rage masa illa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Haka duk wanda ya tadabburin Qur'ani, idan ka yi tadabburin Qur'ani a babin ayoyin da Allah yake nuna mana, al-ayatul kauniyya, a cikin Qur'ani da Allah yake mana ishara, kalli sama kaga irin zunzurutun ayoyin da Allah ya zuba a sama. Ita kanta sama a kalle ta, inda Allah ya ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawunha. Allah ya halicci saman nan
bighairi amadin ba tare da wata gwafa ba tarawunaha ga saman nan kuna ganin ta ba wata gwafa Allah kawai cewa yayi masama tsaya check a inda ke take sai ta tsaya ba wani abu da ya tokare ta ba wani abu da ya tokare ta yanzu ka gaya mun za a tsaya ne POV ne ya tsaya ba tare da an sa abu ya tokare shi ba tai na zai idan ka ga yanzu magini ya zo gini sai fara yin POV kuma ya tsaya da POV ta tsaya check ba tare da ya tokare ta ba to ina tabbacin cewa wannan gidan kan ya tashi daga naka nin ba za ka yi duka shiga ciki ba ka san akwai matsala amma kalli yanda Allah ya tsaya da saman nan ta tsaya kuma check ba wata gwafa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba kalli saman ka gani ya halicci san mai din guda bakwai daya akan daya allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah ya ce kalli halittan Allah da yi a sama ba za ka taba ganin gyara ba farji il basara hal tara min fudur Allah ya ce daga idonka ka kalli sama zaka ga inda sama ta tsage babu thumma rji il basara karnatayn Allah ya ce ka sake daga idonka ka kalli sama karo na biyu yanqalib ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasin indai da mun ka ga gyara ne a sama Allah ya ce in ma ka sake kallon sama to ganin ka zai dawo gare ka cikin kaskanci ne ba za ka ga abin da kake nema ba haka abin da kake nema ba saboda ka kalli sama ka gani aya ce afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat Allah ya ce wa ila as-sama'i kayfa rufi'at yanzu ba za ku kalli sama ku dubi sama ku ga irin yadda Allah ya tsaya da saman nan aka daga ta kuma ta tsaya cak ba ka ga abin lura ne abun kula ne saboda ka in ka kalli ayatul lail kauniya ka kalli dare da wuni malam wato wannan dare da wuni inda ba Allah ne yake kula da dare da wuni ba da wata ran sai an samu matsala yanzu idan dan adam yake kula da dare da wuni kula ya samu matsala ɗaya cikin uku wata rana ko dai dare yayi jinkirin zuwa bai zo akan lokaci ba ko wuni yayi jinkirin zuwa bai zo akan lokaci ba ko a samu matsala wata rana garin sako wuni ya sako dare dole sai an samu matsala dole sai an samu tsaiko amma yadda ka ga Allah yana jero wuni da dare ba a taba samun matsala ba la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamaru wala an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu an-nahar ba a taba samun ranar da dare ya riga wuni zuwa aka ce wai yau gashi nan wannan ranar yau din nan maimakon a ga dare ko sai aka ga wuni yanzu to sai aka taba samun wannan matsalan babu wannan ranar kullun tsarin na tafiya ne iri daya dare yazo wuni yazo dare yazo wuni yazo idan ka dauki yanzu kamar misali wutan nefa idan aka ce za a kawo ta karfe 10 dare a dauke 10 safe to wataran sai an samu matsala wutan 10 daren nan sai ɗayan dare za a kawo shi sannan wajen daukewan wataran maimakon sai 10 safe za a dauki sai a dauke karfe 6 kaga an zaftare awa biyu ka awa kusan 4 ko 5 kafin a kawo an saki zaftare awa 4 bayan an kawo a lokacin daukewa wata rana ma kuma sai a zo ma wutan ma babu shi gaba daya ba ka wutan ba gaba daya wannan saboda dan adam ne yake kawowa sannan idan ka dauki shi kanshi dare da wuni ka kalli yanzu haske ya fara zuwa awa daya baya muna cikin bakin duhu in babu huta ba za ga ko ina ba amma ci wata hikimar Allah hasken rahama ce daren ma rahama ce amma maimakon Allah ya sako hasken lokaci guda kaman kawo wutan nefa sai rana ta fito kawai bal lokaci daya sai a mutu da yawa ko kuma in an tashi kawo dare kawai a dauke ranar lokaci guda kawai a kawo dare lokaci guda kamar an dauke wutan nefa sai a samu matsala a yi ta mutuwa Allah din zai kawo hasken sai shigo da shi kadan kadan dare na tafiya haske na zuwa dare na har ya zama hasken ya mamaye daren ya washe har a iso lokacin da za a zo daren ya sake dawowa ina tawowa a hankali dare na towa a hankali, haske na tafiya a hankali, hal daren ya zo ya mamaye, har a samu wallahi idza ya sha wannan har idza tajalla. Kaga wannan wani abu ne da zai kara maka imani. Eh, shi yasa Allah ya gaya mana to yanzu subhanallah inda za a yi tazalcen dare har tashin kiyama, Allah ya ce to ya za a yi. Ko a yi tazalcen muni har tashin kiyama, Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya. Allah ya ce ka tambaye su, ka ce da su ku bani labari, idan Allah ya sa muku dare yayi tazalci har ran tashin kiyama, yanzu yadda muka fito sallan asuban nan a ce kawai ayi ta dare 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 har kiyama ta tsaya, man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya, ba kuke da shi ko ma bayan Allah da zai kawo muku haske. Afala tasma'u, Allah ya ce shin ba za ku dinga jin abinda Allah yake faɗa muku ba. Subhanallah, yace qul ara'aytu, ka tambaye su ka ce da su ku bani labari, in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama, idan Allah ya sanya muku wuni yayi tazarce har ran tashin kiyama, wuni ya zalce da ku yadda muka gari ya wayan nan a ce da dai yake zuwa, duk yadda kake son wuni ya zo can yamma in tayi ligib sai kana Allah Allah da dai idan ka je ka huta ko. Allah ya ce idan Allah yayi tazalcin muni har tashin kiyama, to man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilailin taskununa fihi, wa kuke da shi kuma bayan Allah da zai kawo muku dadan da za ku huta a ciki. Afala tubsirun, Allah ya ce yanzu ba ku ganin ayoyin da Allah yake nuna muku. Allah sai ya ce to bari ku ji wani abu, wa min rahmatihi, na daga cikin rahamar Allah, ja'ala lakumul layla wan nahara, Allah sai ya gauraya muku dare da wuni. Me yasa? Allah ya ce litaskunu fihi, dan in dare yayi ku samu hutu, walitabtahu min fadlihi, daurana kuma ku je ku nima daga fadlin Allah, wala'allakum tashkurun, dan ku yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka mafi girman littafin da ke kara ma mutum imani shine littafin Allah madaukakin sarki Al-Qur'ani, yace wa kutubil hadisi, da littafan hadisi, thumma kutubul al-ulama'i al-mujayyidina fi al-raqa'iq, da kuma littafan malamai wanda suka kware wajen wa'azi mai tausasa zuciya shine ar-raqa'iq wal wa'z, da kuma wa'azi, wal ladina yuhsinuna 'arad al-aqidati bi tariqatin tuhyi al-qalba, da waɗanda suka iya wato bijiro da aqida da hanyar da zai rayar da zuciya, mithlu kutubil allama ibn al-qayyim, kamar misali littafan al-allama ibn al-qayyim. Allah ya ji kan ibn al-qayyim, wato babu shakka ne da ibn al-qayyim akwai gyaran zuciya a cikin su. Idan ka dauki littafin shi shakundum wajen wa'azi, littafin adda'u wadawa, wanne ya zo tambaye shi ga matsaloli da yake fama da su, ga yawan bushewar zuciya, ga yawan kaza kaza, tambaya ce yayi, amma maimakon ya bashi amsa kawai sai ya rubuta mishi littafi, yace sunan littafin al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi, wato gamsasshiyar amsa ga wanda duk yake neman warakan kowace kalan cuta. Shi yasa aka sa mana littafin suna adda'u wadawa, cuta da magani, adda'u wadawa. Idan ka dauki littafin shi uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin, ya kasa mutanen duniya kashi biyu ne, kuma haka Allah ya kasa su, akwai mawadata akwai talakawa. Mawadaci me zai yi, talaka me zai yi, kaga wannan shine zai kara maka imani. Idan ka dauki littafin sana ighafatul lahfan an masayid ash-shaytan, ga sunan da tafan shi da yawa nan, ga littafin al-fawaid. Saboda haka Ibn al-Qayyim shakundum ne wajen littattafai na ƙarin imani da gyaran zuciya. Wa ibn rajab, haka nan ibn rajab wa ghairihim, da makamantansu. To mu tsaya a nan, idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba, sai mu saki dawowa daga farko mu hada da sauran bayanan da suka rage karkashin wannan muqaddalin. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, inda muka yi kure Allah ya shafi mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.